Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barka da kasancewa tare da mu. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na Asuba yau Talata 8 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tare da su ga kanun labarai.
Shugabannin kasashen Afirka ta Yamma suna shirin gudanar da wani taro a ranar Alhamis akan rikicin Niger bayan da sojojin juyin mulkin kasar suka bijirewa wa'adin da aka ba su. Akalla mutane 7 sun mutu kana wasu 31 sun jikata bayan da wasu makamai masu linzamin Russia suka afka wani wurin zaman fararen hula a garin Prokhorovsk wanda ke gabashin Ukraine. Kana wani alkali a birnin New York a dan Amurka ya kuri karar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya shigar ajiya Litinin inda ya ikirarin cewa wata tsohon marubuciyar mujalla tana bata masa suna bayan da ta yi nasara a kansa a wata shari'ar lalata da ita.
To kanin labaran kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa jiragen sama sun fara dogon zagaye don kiyaye sararin samaniyar Niger ko ina dalili.
Koda jirgi ya taso ya kira santan sun ga dama za su yi kinkula shi dan dama an riga an sarara.
Sannan shin wai da gaske ne gwamnatin Najeriya ta fara rabawa 'yan kasar kudin tallafin rage radadin tsadar rayuwar da ta yi alkawari?
Ba mu da labarin cewa gwamnati ta fara raba tallafin kuɗi ta hanyar inera kuma sannan an tsayar da abin kuma za a zo a ci gaba don saboda ita CBN tana upgrade na shi inera wallet.
To muna dauke da karin bayani cikin shirin sai a kasance da mu. Muna kuma tafi da shirin taka mai wuya da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sakoro zai gabatar, amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugabannin kasashen Afirka ta Yamma sun ce za su gudanar da wani taro a ranar Alhamis akan rikicin Niger bayan da sojojin juyin mulkin kasar suka bijirewa wa'adin da aka ba su na su maido da hanbarerren shugaban kasa ko kuma su fuskanci matakin soja. Okuwa ta ce za ta gudanar da taron koli na musamman a Jibi Alhamis a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya mai makwabtaka da Nijar ɗin, inji kakakin kungiyar Emus Lungu. Bayan karewar wa'adin da ECOWAS ta baiwa sojojin Nijar a ranar Lahadi na su sauka daga mulki kana su maida shugaba Bazoma kan kargan mulki, shugabannin sojojin sun lashe takobin kare kasarsu kana suka rufe sararin saman kasar. Mai magana da yawun gwamnatin sojin kasar ya ce duk wani yunkurin gitawa ta saman kasar zai haɗu da martani mai tsauri cikin hanzari. Tuni da jiragen kasashen waje suka fara kaucewa sararin saman Nijar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jiragen aikin ta na jin kai sun makale sakamakon rufe sararin saman. Akalla mutane 7 sun mutu kana wasu 31 suka jikata bayan da wasu makamai masu linzamin Russia suka afka wani wurin zaman fararen hula a garin Prokhorovsk wanda ke gabashin Ukraine a yankin Donetsk da kuma wani hali a gundumar Kupiansk. A jiya Litinin ne ministan harkokin cikin gida na Ukraine Elo Kalaminko ya ce fararen hula hudu suka mutu a cikin wani hali na farko yayin da aka kashe wani jami'in aikin gaggawa a Donetsk a hali na biyu. Daga bisani Andrew Yermak da ke zama babban jami'i a fadar shugaban kasar Ukraine ya ce an samu karin wasu mutane uku da suka mutu a harin wanda aka kai a kauyen Kurlyakivka a cikin gundumar Kupiansk. Bidiyon da hoto da jami'an Ukraine suka fitar ya nuna mutane a karkashin buraguzai da wani gidan bene mai hawa biyar da shi kuma ya rukuje kwata-kwata na wanda ake samun fararen hula a zaune a ciki, yayin da ma'aikatan gaggawa na ambulan kuma suke bada magani ga waɗanda suka jikata.
To nan ba da jimawa Baba Yakubu Makeri zai sake dawowa ya karanto sauran labaran. Yanzu dai ga rahotonmu na farko. Bayan rufar sararin samaniyar kasar Nijar da hukumomin sojin kasa suka yi a ranar Lahadin nan, tuni wannan mataki ya fara shafan sufurin jiragen sama daga kasashen Afirka zuwa sauran kasashen duniya musamman ma Turai. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibril ya ji ta bakin wani direban jirgin sama akan wannan matsalar, kuma ga rahoton da aiko mana.
yanzu haka dai wannan mataki da kasar jamhuriyar Niger din ta dauka rufe sararin samaniyanta ya sanya jirage masu zirga-zirga na kasa da kasa walau dai daga Najeriya zuwa kasashen yammacin Turai ko kuma daga yammacin Turai zuwa Najeriya da ma wanda ke fitowa daga kudancin Afirka zuwa Turai canja salon tafiyar tasu inda suke kaucewa kasar ta jamhuriyar Niger mai fadin gaske wannan mataki tuni ya haifar da karin shan mai ga irin waɗannan jirage abinda kuma zai kai ga karin kuɗin shiga jirgi kenan wannan mataki dai na jamhuriyar Niger ya sanya ta bi sahun kasashen Sudan da Libya wanda tun farko jiragen sama ba sa bi ta kasashen nasu sakamakon rikici da ke gudana kuma yaki a irin waɗannan kasashe binciken da na gudanar ya nuna cewa jirgin British Airways da ya taso daga birnin Johannesburg zuwa London bayan ya shafe awanni 10 a sararin samaniya na zuwa jamhuriyar Niger a latilis ya koma sakamakon rufe sararin samaniyar kasar kuma wani jirgin da ya taso daga Nairobi Kenya wanda za shi birnin London shi ma a latilis ya koma birnin ta Kenya bayan da ya iso sararin samaniyar sarar Niger to kuma yake nufi da rufe sararin samaniya ga dai Captain Muhammad Abubakar wani direban jirgin sama a Nigeria
Allah hakika kowace kasa ta duniya tana da sararin samaniyarta wanda take da iko da shi wani jirgi na wani kasan ko na soja bai da halin kita sararin samaniyarta sai da izinin wannan kasa din kuma ya kama ne tun daga kasa yayi sama har illa masha Allah
masana dai sun bayyana wannan shatalitale da zaka jiragen ke yi sakamakon rufe sararin samaniyar kasar jamhuriyar Niger na kara tsawon lokaci da kuma karin kuɗi na man jirgi da kuma tikitin jirgin da bangaren fasinjoji da kome hakan yake nufi kenan ga dai Captain Muhammad Abubakar
yanzu abinda kasar Niger tayi na cewa ta rufe wannan sararin samaniya nata babu wani jirgi na wata kasa da aka ba wa daman ya ratso ta sararin samaniyar Niger ya tafi wata kasa ko kuma ya sauka kasar a'a babu sun rufe to saboda haka koda jirgi ya taso ya kira santan sun ga dama za su yi kin kula shi dan dama an riga an sarrafa
yanzu dai a yayin da ake ci gaba da kai ruwan rana tsakanin kungiyar ECOWAS da yammacin Afirka da kuma komin kasar ta Niger da suka gudanar da juyin mulki bisa ga duka alamu dai matakan da bangarorin ke dauka zai ci gaba da haifar da matsaloli ta fuskar sufurin jiragen sama da kuma zirga-zirga na kasa da kasa baban ya cifin murya Amurka daga Nigeria
A kai da baban gida Jibril shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga baba ya kuma kere da karashin labaran duniya
Wani alkali a birnin New York na nan Amurka ya yi fatali da karar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya shiga a jiya Litinin inda ya ikirarin cewa wata tsohon marubuciyar mujalla tana bata masa suna bayan da ta yi nasara akan sa akan shari'ar lalata da ita A cikin watan Mayu ne aka tabbatar da aikata laifin cin zarafi na jima'i akan tsohon shugaban kasar wanda ya yi wa Jean Carroll a wani katafaren shago a New York a shekarun 1990 amma ba fyaɗe ba. Trump ya yi ƙoƙarin ɗora laifi akan 'yar shekaru 79 marubuciyar mujallar Ella inda ya shigar da ƙara a watan Yuni ya musanta cewa tana ɓata masa suna. Inda take ci gaba da fadawa kafafen yatsa labaran Amurka cewa ya mata fyaɗe duk da hukunci da kotu ta yanke amma a cikin korar karar nasa alkali na gunduma Louis Kaplan ya ce kalaman Carol na cewa Trump ya mata fyaɗe akwai ƙanshin gaskiya a jiya Litinin Amurka ta bayyana kama tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan a ƙarshen mako a matsayin wani lamari ne na cikin gida ga al'ummar kasar yankin wato na kudancin Asiya yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a mutunta bin tsarin da ya dace a shari'ar da ake yi wa ɗan siyasar a ranar Asabar da ta gabata ne aka tsare shugaban na 'yan adawar Pakistan mai shekaru 70 a duniya sa'annan ba da ɓata lokaci ba aka miƙa shi zuwa gidan yarin Atok da ke yammacin Islamabad babban birnin ƙasar bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku bisa laifin sayar da kyaututtukan gwamnati da kuma zargin ɓoye kuɗaɗen da aka samu mun yi imani cewa wannan lamari ne na cikin gida ga al'ummar Pakistan kuma muna ci gaba da yin kira da a mutunta ka'idojin demokradiyya yancin dan adam da kuma bin doka a Pakistan in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller yana faɗa wa manema labarai a Washington a lokacin da aka tambaye shi game da martaninsa Mela ya yi watsi da batun da ake cewa Amurka ta yi shirin ba ta bayar da martani ba game da matsalolin da kan ke fuskanta idan aka kwatanta da tuhume-tuhume da ake yi ma wasu 'yan siyasa a wurare daban-daban a duniya, saboda tsohon shugaban Pakistan ya kasance mai sukar manufofin Washington.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. A daidai lokacin da wani sauti ke yawo akan wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na rabawa 'yan kasar tallafi ta hanyar asusun e-naira na babban bankin Najeriya CBN, bankin ya karyata labarin yana mai nesanta kai da cewa ba shi da masaniya akan wannan sabon shiri da aka kago ta kafofin sada zumunta. Kana ya yi kira ga 'yan kasar su yi taka tsantsan don gudun fadawa hannun 'yan damfara. Ga Halima Abdulrauf da karshen rahoton.
Ni ne assistant coordinator na Funtua Zone a Central Bank Inera Community. A Central Bank an bibbiya kuɗin yanzu kuma suna gyara ne, ana upgrade, za a dawo a ci gaba da biya.
Wani matashi kenan wanda ya ikirarin cewa shine jagoran aiwatar da tsarin asusun inera na babban bankin Najeriya a yankin Funtua na jihar Katsina. Ko menene gaskiyar wannan lamari? Mun jiyo ta bakin Muhammad Musa da ke zama mataimakin director a bankin CBN kuma ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da aiwatar da tsarin inaira na CBN.
Mun saurari wani jawabi wanda wani Aminu Dan Juma Funtuwa wanda ake ta yadawa a cikin social media. Yawancin bayanan da yake yi ba gaskiya bane. Akwai wanda suke ya faɗa daidai amma kuma da yawan su ba gaskiya bane.
Ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa shine ba mu da labarin cewa gwamnati ta fara raba tallafin kuɗi ta hanyar inaira, kuma sannan an tsayar da abun, kuma za a zo a ci gaba dan saboda ita CBN tana upgrade na shi inaira wallet. Sannan shi kanshi CBN din da yake magana yace yana da license na CBN, shi ma ba gaskiya bane saboda CBN ba ta da wani alaka da harkan BVN. Shi kamfani ne mai zaman kansa ke kula da BVN amma bai da wani alaka da shi Central Bank kai tsaye. Abu na uku kuma lalle kamu ba mu da wani tsari da har muke da wani assistant coordinator a Funtua Zone ko kuma a wani zone na wani wuri.
A duk lokacin da jama'a suka ji wani bayani ya fito daga wajen waɗansu wanda suke tabbatar da gaskiyan magana ba, to su tuntube mu a Twitter, muna da at my inera, Instagram da Facebook muna da my inera, saboda aji tabbacin menene gaskiya.
Masani akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya ce
shawara da zan ba babban bankin Najeriya game da 'yan damfara don cutar jama'a shine su inganta amfani da kafofin yada labarai, ma'ana radio, television da sauransu, da kuma sauran hanyoyin shela na faɗakarwa ga jama'a, da kuma amfani da ita kanta internet din wajen sanar da mutane da gaggawa. Damfara da zamani ya wuce maganar mutanen da suke karkara. Mun san cewa gwamnatoci ma ana shiga na'urar su a saci kuɗi, saboda haka ya kamata a ce babban bankin Najeriya har ma da sauran bankuna suna da matakai kwarara da za su dauka na cewa kulli yaumin ana bibiyan irin wannan abubuwa, ana dakile su, ana sanar da mutane, saboda mutane wanda ba su ci ba su sha ba dan abin da suke da shi a aljihunsu ana tatsile su. Sannan kuma kira ga al'umma, kowa ya ga irin wannan abu na rabe-rabe, kar mutum ya saurin fadawa saboda yanda zamani yake.
Idan ana iya tunawa tun bayan cire tallafin man fetur wanda ya yi sanadiyar ƙari a farashin kowace litar man fetur da aka yi a baya-bayan nan ne, majalisar zattaswa ta ƙasa bayan da shugaban ƙasa ya bayyana aniyarsa na ba da tallafi ta amince da ɗaukan matakan ba da tallafin ga 'yan Najeriya don rage raɗaɗin da aka shiga. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Akai da Halima Abdulrauf da wannan rahoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sannan a kodayaushe ake so za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sannan ana iya bibiyar mu ta kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Dole ne a ɗauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, yakin ma da ake gudun ai ba zai ƙare ba. Don haka mataki na ECOWAS shine daidai.
Wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka ba ni kadai ba mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai daidai ba.
To idan babu mataki, in babu doka, in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace, to ta ina ne kuma waɗannan kasashen demokradiyan za su zauna?
Su kansu shugabannin ECOWAS din suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara, domin daga cikinsu akwai waɗanda demokradiyya ba ta zauna a ƙasashensu ba.
Tun daga farkon da suka yi juyin mulki da ƙasashen ECOWAS din da masu faɗa a jin sun tabbata, 'yan Nijar din sun tabbatar musu cewar abinda sojoji suka yi sun ci amanar Nijar, sun ci amanar 'yan Nijar. Abu ne wanda kake yaƙi da 'yancin ɗan adam, kake yaƙi da mutuncin Nijar, kake yaƙi da duk wani ci gaba da Nijar suke buƙata.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lami lafiya. Yau kwanaki uku daidai kenan tun bayan da aka zo ƙarshen wa'adin da kungiyar tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, ta yanka wa sojojin Nijar da suka hanɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum da su maido shi kan karagar mulki. A cikin wannan juyin mulkin, wanda kwamandan rundunar fadar shugaban ƙasa janar Abdulrahman Chiani ya jagoranta ranar Laraba 26 ga watan Yulin da ya gabata, har ilawo ya hada da kama mutane 'yan siyasa da dama, musamman wanda suke cikin jam'iyyar da ke mulkin tarayya, wato take mulkin Nijar ta PNDS tarayya kenan, wacce ita ce jam'iyyar shi Muhammad Bazoum din. Izuwa yanzu ba wani matakin soja da aka dauka akan sojan da suke wannan juyin mulki din. To amma matakan kwantatawa Nijar ko kuma su sojojin da suka yi juyin mulki din da hukumar ECOWAS ta dauka suna gana mutane azaba a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar din, inda suke janyo wato karancin abubuwa da yawa da tashin gwauron zabi da farashin kayan masarufi suka yi da janyo rufe kan iyakoki da yawa da kwashin mutanen kasashe daban-daban, sannan har da yanke wutar lantarki da aka yi wasu sassa na Nijar din. Sannan kuma har yanzu barazanar amfani da matakin soja bata kau ba, domin hukumar ECOWAS bata ce ta janye wannan barazana din ba. Akwai kuma rahotannin cewa wasu kasashen ƙetare irin su Faransa suna ba da goyon bayan a ɗauki wannan mataki din. Kazalika akwai rahotannin da ke nuna cewa watakila ba za a rasa hannun Rasha a cikin wannan al'amari ba, musamman kungiyar sojan haya din nan na wagana na Rasha da ake sa ran cewa sun na son su tsoma kai a cikin wannan al'amari din. To dangane da wannan ne wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Lihika ya gayyato mana baki guda biyu masu ƙaƙƙarfan ra'ayoyi wanda suka sha bamban da juna kan abin da ke faruwa, musamman kan matakan da ita ECOWAS ta ɗauka da kuma ƙudurinta na cewa in sojojin nan ba su mai da Bazoum ba za a auka musu da yaƙi. To ba tare da bata lokaci ba ga Nasiru da bakin nasa.
Ina tare da Shu'aibu Mungadi wanda shahararren ɗan jarida ne, kazalika kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya, sai kuma Jibrin Zakar wanda shahararren ɗan canjin kuɗi ne kuma mazaunin jihar Jigawa da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Za mu yi magana kan wannan juyin mulki da aka yi a Nijar da wa'adin da ita kungiyar ECOWAS ta bayar na cewa lallai idan sojoji ba su mai da mulki ba to za a iya ɗaukar matakin soja a kansu. Farko bari mu fara da Shu'aibu Mungadi. Shu'aibu Mungadi, me ra'ayinka kan wannan matakin na ECOWAS ne?
Eto Nasiru, wannan ra'ayi wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka ba ni kaɗai ba mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai daidai ba. Da farko dai idan aka zo tattauna abubuwan da ake so a samu maslaha a kansu ba a haɗawa da barazana, da kamata a yi matakai tun farkon abun ya zama an fara da ɗaukan matakai na rarrashi tukuna. Ko da akwai manufa ta ɗaukar wani mataki mai tsauri to sai a bari sai idan rarrashin ya kasa. Amma lokaci guda ECOWAS ta ɗauki waɗannan matakai biyu. Na ɗaya ta ce tana ba da umarni, kaga ƙasa mai cin gashin kanta mai 'yanci ba za a ce ana ba ta umarni ba. To ta ce tana ba da umarni a dawo da mulkin demokaraɗiyya, kuma lokaci guda ta yi barazana na cewa za ta ɗauki matakai na soja idan ba a yi ba, kuma ta ba da wa'adi na wata ɗaya. Wannan tun asalin abun bai yi daidai ba. To sa'an nan kuma kamar yadda kowa ya sani, juyin mulki ba abu ne wanda al'umma ke maraba da shi ba. Mulkin soja baya da kwarjini a halin yanzu, ba a yayinsa, baya da wata fa'ida da mutane za su yi maraba da shi, sai dai a wurare kalilan inda mulkin farahulla kila ya so ya zama ta'azzara wa al'umma, to wannan lokacin ana tunanin soja su shigo saboda a samu sa'ida, amma shi ma za su shigo da tsari na daidaita al'amurra, sannan kuma su miƙa mulki ga sarafulla. Sannan su kansu shugabannin ECOWAS din su ma sun zo suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara, domin daga cikinsu akwai waɗanda demokaradiyya ba ta zauna a ƙasashensu ba. A ƙasashen Togo da ƙasashen Cameroon da Senegal suna da shugabannin da suka yi shekaru, akwai mai shekara 40 ma, akwai mai shekara 10, suna mulki. Kaga mutumin da yake da wannan ba zai zo ya yi mitin yanzu ya ce yana so ya yi gyara na demokaradiyya ba.
To a Jibrin Zakar, me zaka cike kuma kan matsayar ta ECOWAS ta wannan wa'adi da aka bayar, su dai an fara naga kamar amfani da wani yanayi na neman sulhu, me ra'ayinka dai kan matakin na ECOWAS?
Alhamdulillah, kamar yadda yake bayani juyin mulki ba shi da fa'ida, ba shi da amfani, gaskiya hakika wannan ne dalilin da yasa mu anawa ra'ayin a kuma nawa tunanin. To a zahiri na gaskiya matakin da ECOWAS suka dauka shine matakin da ya dace, shine kuma matakin da ya kamata ECOWAS su dauka. Domin me, kamar da yake kuka da cewar wancan akwai kasashen da demokradiyyar ma bata zauna ba, to idan babu mataki, in babu doka, in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace, to ta ina ne su ma waɗannan kasashen demokradiyyar za su zauna? Sannan game da kuma yadda su a sojojin Niger suka yi, duk abin da za a yi tun daga farkon da suka yi juyin mulki da kasashen ECOWAS din da masu fada a jin sun tabbata, ƴan Niger din sun tabbatar musu cewar a zahirance abin da sojoji suka yi sun ci amanar Niger, sun ci amanar ƴan Niger, har ƴan Niger ƴan demokradiyya suka fito suka fara nuna kukansu da rashin jin daɗin abin da aka yi, suka fito suka fara zanga-zanga. Amma sojoji suka ɗauki barazanar kame su, wadda ganin sun fara nuna adawar wannan abin da suka yi, suka sa duk wani ɗan siyasa da mai riƙe da mukami da mai riƙe da duk wani minista ko sanata kowaye a jamhuriyar Nijar, sama da mutum 100 da wani abu, suka sake kame su, suka garkame su, suka ajiye. To kaga wannan kamar wani abu ne wanda kake yaƙi da ƴancin ɗan adam, kake yaƙi da mutuncin Nijar, kake yaƙi da duk wani ci gaba da Nijar take buƙata. Don haka dole ne a ɗauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, to na farko yaƙin ma da ake gudun ai ba zai ƙare ba, domin za a yi wani juyin mulkin da za a zubar da jini, wanda duk abin da kake tunani na sauki kuma sauƙin ba zai samu ba. Don haka mataki na ECOWAS shine daidai. Kuma in ana maganar sulhu ko ana maganar aje a ja hankalin waɗannan bayin Allah, ai an yi a kiraye-kiraye, an tura wakilai, an kuma nemi yadda za a yi, amma abinda suka nuna sun yi fintinkau, kuma sun yi kunnen uwar shegu, sun fara ma yanke alaƙa nan take da sauran ƙasashe da mu makwabtansu da muke tunanin mu ne za mu kai ko a ƙafa mu taimake su, sai suka fara yankewa alaƙar. Wannan ya kusa ta ECOWAS, tunda a Najeriya ita ce uwa, kaga duk abin da za ta yi ta ga cewar ta daidaita al'amuran a Afirka, to shi ne abin da za a yi. Amma ba wai Najeriya tana faɗa da Niger ba ne, a'a, ECOWAS ce Afirka ne, tarayyar Afirka ne suke ƙoƙarin dakatar da cin zalin demokaradiyya kuma wargaza demokaradiyya a ƙasashen Afirka. Ba wai suna nufin a je a kama mutanen Niger da yaƙi ba ne. Wannan kuma
Jibrin Zakar, kai dai kana mara baya ga wannan wa'adi, in ya cike yin sojojin ba su maida mulkin ba, za a iya ɗau matakin soja ba laifi ba ne?
Ai ba laifi ba ne, ai. Kuma mutane su daina tunanin cewar ɗaukar matakin sojan ba ɗaukar mataki ne da za a shiga cikin garin Niger ko za a shiga ƙasar Niger da bindiga da tankokin yaƙi da sauransu ba. Muna so mutane su fahimta cewar kana cikin Niger ɗin ma za a iya yin duk abin da za a yi, ba kamar san an yi ba. Dole ne ECOWAS ta ɗauki waɗannan matakan. In ko ta ɗaukar waɗannan matakan, to ranar da za ta yi kuka, to su ma talakawan da suke cikin Afirka za su yi kukan da ba za su share hawayensu ba.
Yauwa, bari mu koma wajen Shu'aibu Mungadi. Shu'aibu Mungadi, ka ji kalubalen da shi Jibrin Zakariya ya yi cewa wannan sulhun abu ne ba mai yiwuwa ba ne, saboda yadda sojojin suka cije cewa ba za ma tattaunawar ma har yanzu ba su yi ta yadda za a iya amincewa da su ba.
Wato ma Nasiru, ina ganin akwai abubuwa da yawa da shi Alhaji Ibrahim yake faɗa wanda ra'ayi ne dai kawai nashi, don na ɗaiɗai ECOWAS ba ta yi bayani na yadda za ta ɗauki matakinta na soja ba, balle a ce za a shiga Nijar har a madawo da demokuraɗiyya, wani na cikin Niamey bai kosa an yi ba. Ban san ko wani maganin kwana za a barbaɗa masu askarawan Nijar har a kai cikin Nijar ɗin, ko ta sama ko ta ƙasa, duk ba su sani ba. Mutanen ƙasa ba su sani ba, ba a harba bindiga ba, ba a yi komai ba, amma a shiga barikin soja ko fada shugaban ƙasa har a ƙwato shi kowa bai sani ba. Wannan ban san ko na ɗaiɗai sani na askarawan ECOWAS ba su da wannan ƙwarewa. Na Afirka babu wata ƙasa wadda ke da wasu askara masu irin wannan ƙwarewa. Sannan ba ni tunanin za su yi amfani da wani majigi ko wani maganin bacci wanda za a sa askarawan Nijar su yi kwana har a zo a yi wannan abun alkoma. Sa'an nan magana cewa tattaunawa ba ta yi ba, sulhu ba yi ba, ina ganin ba gaskiya ba ne, domin ranar da suka yi mitin ɗinsu na farko, ranar nan suka sa magana za a nuna ƙarfin soja idan ba a yi ba sulhu ba yi ba. Kaga ba a ko sa sulhun ba, balle a ce ba yi ba. Kuma wannan juyin mulkin duka-dukansa, wato yau sati guda ne da aka ba wa'adin satin yake karewa. Kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba, domin sai da aka bayi barazana, sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar.
To jama'a, wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara kan al'amuran da suka biyo bayan juyin mulkin da soja suka yi a jamhuriyar Nijar. Kuma in Allah ya kai mu rana wata yau, za mu dawo mu ci gaba. Yanzu kan muna godiya ga su baƙin namu, Shu'aibu Mungadi, sanannen ɗan jarida a Najeriya, da kuma Jibrin Zakari, ɗan kasuwa kuma mai ra'ayin waɗannan matakan na ECOWAS da ke can Abuja, Najeriya ɗin. Musamman muna godiya shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya shirya muhawara ɗin. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Mun bar ku lafiya.
Madalla. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Aisha, a takaice, shugabannin Afirka ta Yamma sun ce za su gudanar da wani taro a ranar Alhamis a kan rikicin ƙasar Nijar, bayan da sojojin mulkin juyin mulki na ƙasar suka bijirewa wa'adin da aka ba su na su maido da hanɓararren shugaban ƙasar ko kuma su fuskanci matakin soja. ECOWAS dai za ta yi taron na musamman ne a jibi Alhamis a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya wadda take makwabtaka da Nijar ɗin, in ji kakakin ƙungiyar Amos Lungu. Akalla mutane 7 sun mutu, kana wasu 31 kuma suka jikata, bayan da wasu makamai masu linzami na Rasha suka afka wani wurin zaman fararen hula a garin Pokrovsk wanda ke gabashin Ukraine a yankin Donetsk, da kuma wani hari da aka kai a gundumar Kupiansk. Wani alkali a birnin New York na kasar Amurka kenan ya yi fatali da karar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya shigar a jiya Litinin, inda ya yi ikirarin cewa wata tsohuwar marubuciyar mujalla tana bata masa suna, bayan da ta yi nasara a kansa a shari'ar da aka yi a kan lalata da ya yi da ita. A cikin watan Mayu ne aka tabbatar da aikata laifi na cin zarafin jima'i akan tsohon shugaban kasar wanda ya yi wa Jane Carroll.
To masu sauraro, shirinmu na safen yau kenan talata, sai kuma cuwacan an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, da yadda Allah mu shigo da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya tana ya gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Dadi Balawe, sai injiniyanmu Mr. Jonah Cummins, ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'assalam.